أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يومنا شاطئ جوتن ربيع الأول هجرة من زن الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم دبنا لدري خد دار بين دوكو ونكم يدي ديدا شا بقويكو وشا تقوزيوكو أغني شا تقوزيوكو شا تقوزيوكو تنقوما ميلادية دبو بيودا عشرين دبعا Allah tabaaraka wa ta'ala muke roko ya mana dace da dukkan alkhairi na duniya da na lahira domin sarkin sunayensa. Muna da cikin wannan littafi wato nuniya, kuma yau bismillah ta'ala zamu shiga muqaddiman shi malamin kenan mai littafin. Mu saurari wannan muqaddima ta malamin nan mu ji iya kololuwan wato magana ta ilmi, kuma magana ta mai da mutane zuwa ga Allah tabaaraka wa ta'ala. Kusan tun daga mukaddiman ma da mutun zai bi ta sosai ya lura da abin da malamin yace, to kusan littafin ya ma kare, kusan mutun a ce ya gama karatu, saboda kusan yayi talkhisin duk abin da ake so mutun ya samu na alkhairin duniya da na lahira, musamman ma kuma na can din wanda yafi kowane daraja shine lahira, yayi talkhisin ta cikin mukaddiman ma gaba daya. Saboda haka duk abin da zamu tara ciki kusan fadadawa aka yi, amma don kullallan abinda ake so mu samu wanda zai ba mutum arziki na duniya da na lahira, yayi bayanin sa cikin mukaddiman nan a don kullallan kalmomi. Muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya taimake mu, kuma ya bamu ikon fahimtar abinda wannan malami yake so ya bayyana mana a wannan wuri. Maganar fahimtar ita kanta ita ce babban abu, ba maganar mu wuce ma gane shi abinda yake nufi a cikin littafin nan, to yana da gaheto a hamiya matuka. Malam gashi nan muqaddima, bismillahir rahmanir rahim, aka ce muqaddimatun nazim. Shi muqaddiman asalin malamin kenan da ya baitocin wannan nazim su ne wannan jerin baitocin dukkan su da aka yi. To muqaddiman da malam yayi ya ce alhamdulillahi alladhi shahidat lahu bi rububiyyatihi jami'u makhluqatihi. Dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala, wanda shahidat lahu sai ka ce jami'u makhluqatihi bi rububiyyatihi, dukkan halittunsa gaba daya sun yi shaida, sun yadda gaba dayan su da cewa Allah tabaraka wa ta'ala shine Allah tabaraka wa ta'ala shine rabbu. Abinda zai nuna mana wannan shine abinda muka karanta, halittun nan sun yadda da Allah tabaraka wa ta'ala, ko suna magana, jamadat ne su, nabatat ne su, waɗanda kake ganin suna da itatuwa ne, wanda kake ganin suna da hankali ne, da waɗanda kake gani ba su da hankali, da waɗanda kake gani suna da rai, da waɗanda ba su da rai, duk sun yadda Allah tabaraka wa ta'ala shine Allah. Suna da hanyoyin da suke faɗin haka, kuma suna da hanyoyin da suke gode masa akan haka. Annabi Nuhu alaihi salatu wassalam, idan ba mu manta ba mun karanta lokacin da ya zo barin duniya, su annaba ba suna ban ma 'ya'yansu kuɗi ba ne, ba suna neman ma 'ya'yansu wani abu na duniya ba ne, don su san duniya ba komai ba ce an kwatanta ta da lahira. Mun maimaita miraran wa tikrara, ba a son 'ya'yanka ba ne wake tunaninka tara masu duk abin cikin duniyan nan ka mutu ka bar su da shi. In ka mutu ka bar su da shi suka je lahira suka ga za su shiga wuta, sai sun riƙe makwarkwaro wuyanka suna tsine ma ta baka taimake su ba. Da za ka bar masu duk duniya a ce ta su ce su mutu su je su ga za su shiga wuta, wallahi sai sun shaƙi mutum a lahira. Shi yasa annabi nu kuma annabi ya kwatanta mana duniyan nan, ya ce duniya fa in an kwatanta ta da lahira kaman ka je teku ne ka tsoma yatsanka, abinda yatsan nan naka ya dauko a teku shine duniya, abinda ka baro a teku shine lahira. Hal min nisba, wannan yanzu yana da wani kwatankwacin da zaka ce fasanta teku ka dangwalo da yatsa malam sani? Ita ce teku in mutum ya dangwalo da yatsan nan, wannan abinda ya dangwalo na yatsa shine duniya, abinda ya baro can shine lahira. Akwai kwatankwacin. Yasa annabi Nuhu da ya tashi barin duniya sai ya kira babban ɗansa wanda ya imani da shi, ya ce zan gaya ma abu guda biyu wanda za ka rike su taimake ka duniyar ka da lahirar ka. Ya ce ka yawaita cewa la ilaha illallah, la ilaha illallah, ka san Allah, ka san shi kadai ya cancanci a bauta mawa, ka san wannan a ranka ka yadda. Ya ce wannan in an kwatanta abin da ke cikin sama gaba ɗaya da abin da ke ƙasa, aka sa a mizani, aka sa wannan kalman da ka faɗi a mizani, sai tarin jaye shi. Shi ne abin da magabata na annabawa na gabani na da wanda suka za su taho bayan haka akan wannan suka tsaya. Sannan kuma ka riƙa cewa subhanallahi wa bihamdihi, wannan shi ne tasbihin bayi masu hankali wanda suka yadda da Allah Ubangijinsu, da bayi ma waɗanda ba su da hankali, sandararru, duwatsu. Ya ce duk suna yin wannan tasbihi. Hikiman shi ne ya ce da waɗannan kalmomin ne ake ciyar da kowa. Kowa arzikin da yake samu ya ci ya sha dalilin wannan kalman ne, ko dan kai ka yi tasbihin, ko dan wasu sun yi ma. In ka kai ba ka yi ba, wasu ne ke ma, akwai daraja ya ɗan fito. So da haka subhanallahi wa bihamdihi da shi ne ake azurta bayi, ka yi shi kuma ka gani ko za ka wulakanta a nan duniya. In duk kowa ya kyale ka, ya daɗe bai kyale ka ba, ka yi rike waɗannan ɗin ka gani. Ka rike la ilaha illallah, ka rike subhanallahi wa bihamdihi, kowa ya kyale ka, ka gani ko za ka wulakanta. Sai dai in kai ne ba ka yadda ba, ya ɗan fito ko? To saboda haka wannan kalman ta gode ma Allah tabaraka wa ta'ala, ta yin tasbihi zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala, ita ce ake ci da ita, ita mai arzikin bayi. Duk wanda ya rike ta da gaske, wallahi ba zai tozarta ba, lafi duniya wa lafi akhira. Ya ɗan fito ko? To shi ne abin da malamin yake cewa bayi halittu gaba ɗaya, shahidat jami'u makhluqatihi, shahidat lahu jami'u makhluqatihi bi rububiyyatihi. Duka halittarsa sun yi shaida, sun yadda da Allah shi ne rabbu. Bayan nan fa wa qarrat lahu bil ubudiyyati jami'u masnu'atihi, sannan kuma duk abin da ya halitta to sun yadda. Shi ma nan sai ka ce wa qarrat lahu jami'u masnu'atihi bil ubudiyya. Ya fito ko? A riƙa lura da yadda muke karanta, shi ne zai fi daɗin fassara na ka fassara. Wa qarrat lahu jami'u masnu'atihi bil ubudiyya, duka abin da ya halitta sun yadda. Shi yasa dan annabi ya nuna mana haka a lokacin da wasu ke cewa ya nuna masu aya, shi annabi ne, shi manzon Allah ne, sai ya kira abin da ake tunanin ba zai magana ba, ya kira itaciya ya ce me zaki ce, ta ce ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. An yi tunanin itaciya ta yi wannan, dutse ya ɗauka ya rike a hannu ya yi tasbihi. An tafi yakin Tabuk, aka samu wuri ɗan ƙaramin ruwa babu, annabi ya ɗebi ruwan kaɗan ya yi addu'a, aka ya saki ruwan, kowa ya ɗiba, dabbobi suka sha. Ya ce in an dawo wannan wurin, duk wanda suka riga mu isowa ka su taɓa ruwan nan sai na zo. Munafukai suka ce mai sauri mu riga shi mu je mu taɓa ruwan, mu kwashe ruwan, mu ga in ya zo ya zai yi. Da suka je suka yi haka, ya dawo ya ce ba na ce kada wani ya taɓa ruwan nan ba sai na zo. Aka ce ga waɗanda suka wuce kuku Allah tsine muku, saboda so suke sai sun kure manzon Allah. Ya samu ruwan wanda ya ɗigo a cikin yatsunsa, ya murza shi a cikin yatsa, ya fantsa mama dutse, ya karanta abin da Allah ya so a karanta. Ba a ce ana gaya mana ma abin da mun karanta ma ba zai yi ba. Ya sa wannan damshin ruwan a yatsunsa yadda zai iya fantsama, ya ɗebe shi ya harba ma dutse, dutse ya fashe, ya kwararo da ruwa, kowa ya ɗiba, kowa ya amfana da shi, saboda dutsen nan ya yarda da Allah, ya yarda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To auna su ne nan masnu'at, duk wani abu da Allah tabaraka wa ta'ala ya halitta ya yi shi. Shi wannan abun ko yana magana ko bai magana, ko yana da hankali irin wanda mu muke tunani, ko baya da shi, shi ya yarda shi bawan Allah ne. Shi ne abinda muke so a gane, sun yadda dukkansu su bayan Allah ne. To don haka mu nan mu 'yan adam da mu da aljanu
in an kwatanta mu da halitta sauran halittu ai sai dai mu ce kwatancen da zamu gane mu ce cikin cokali ne nan kwatanta da sauran to mu ne in mun yi tawaye abin zai dame mu ne in mun ki abin zai dame mala'iku kansu mala'iku banda ma sauran halittu mala'iku kawai dake cikin sama sama ta daya sama ta biyu sama ta bakwai duka kowane cikin saman nan to sun fi mu mun a hada mu da aljanna ba gane ba mala'ikun sama ta daya wanda suke cikin sama ta daya idan aka tara mu mun ɗan adam gaba daya aka hada mu da aljanu gaba sai sun fi mu yawa yakto to su kuma akwai wanda aka yi su tunda suke kawai tarbihi suke suna gode ma Allah wasu sujada suka yi wasu ruku ba su taba bari ba tunda aka yi zaka suke kuma suna jin dadi na wannan halin da suke ciki suna ambatan Allah suna tasbihi da Allah ba su bari kamar yadda mu ba mu barin lumfashi shine abincin su tasbihin su ne su ba sa ci ba sa sha amma abinda suke suna jin dadi shine su ambaci sunan Allah mallan zane mu muka yi tawaye mu muka yi abin da yasa aka ce sun fi mu yawa cewa akai ranar kiyama idan aka tara halittu duka kajima duka ba ma wai mu kadai ɗan adam da abin da ma aka tara halittu duka idan mala'ikun sama ta ɗaya suka sauko to za su zagaye halittar nan kamar yadda ka san zobe na yatsa na zagaye yatsa sun fi mu yawa ko ba su fi mu yawa na mala'ikar za su zagaye mu kamar yadda zobe ke zagaye yatsa to kuma ba mu kadai da aljanu da mutane aka ce ba ci akai halittu gaba ɗaya an taru a filin kiyama idan mala'ikun nan suka sauko na sama ta daya za su zagaye mu gaba ɗaya mu ne muke tsakiya suna kewaye da mu kamar yadda zobe ke zagaye yatsa to haka in kuma ta san na sama ta biyu suka sauko su kuma za su zagaye wannan zagayen ai zagayo bakwai kaga kenan zai nuna ma karshen na sama na biyun ma sun fi na sama ta da yawa tunda za su zagaye su bayan su sun zagaye mu to haka za a yi ta yi to dan haka mu mu samu muna daga cikin masu fa'ambatan Allah ka samu kana daga cikin bayin Allah waɗanda ake kake da imani kana ambatan Allah kai akai ma alkhairi ba kai ne ke yin alkhairi ba mu aka ce maka in muka zama muna daga cikin masu ambatan Allah mu tuna da Allah mu ambace shi mu ce subhanallahi walhamdulillahi la ilaha illallah Allahu akbar la haula wala quwwata illa billah in ka samu ka fadi so daya a rana annabi sallallahu alaihi wasallam yace wanda ya fadi waɗannan kalmomin so daya a rana ya samu shi da kanshi yace in samu in fadi waɗannan kalmomin a rana so daya a rana so daya yafi abin duk duniya da abin da ke cikin ta yanzu jama'a idan mutum ya samu Allah ya taimaka ya fadi a rana so daya ko so biyu ko so goma haka taimaka haka taimaka in an ba mu dama mun fadi saboda mu ne za mu samu matsayi in mu ba mu fadin ba ma ba mu cutar da Allah da komai ba da muka yin ba mu amfanar da shi da komai ba in kuma ba mu yin ba wasu su suna nan suna ta yi shine abin da suke kamar yadda mama barin lumfashi to ashe wanda ya samu hayyayi to shi aka taimaka ya dan fito ko to wannan shine wa'addat lahu shahadatu ai ko lahu shahadata jami'ul ka'inati shi ma wa'addat ai lahu ash-shahada wato sai ka ce wa'addat lahu ai jami'ul ka'inati shahada dukkan halittu wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya halitta shine ka'inati wanda suke sama ne ina suke dukkan su wannan halittu gaba ɗaya sun ba da shaida game da Allah tabaraka wa ta'ala akan me annahu Allahu alladhi la ilaha illa huwa tabbas shine abun bauta wanda babu abun bautawa da gaskiya sai shi ai bima auda'aha me yasa suka fadi wannan me yasa su waɗannan halittun me yasa su waɗannan masnu'at me yasa suka bada wannan shaidan bima auda'aha min latifi sun'ihi wa badi'a ayatihi saboda abin da yasa suka gano saboda abin da ya aje musu a ransu min latifi sun'ihi na tattawawan halittunsa halitta da kai in ka kalli kanka ka kalli sauran abin da Allah ya yi ka kalli sama ka kalli ƙasa ka kalli yadda yake ruwa ka kalli yadda yake azurta bayansa wannan abin da ya sama mai hankali a cikin rai to sai ya yadda ya ce kai lalle la ilaha illallah shi yasa wanda shi bai imani ba tashi na farko bai ma kalli Allah ba tukunna bai kalli abinda Allah ya aikata ba inda yana kallon aiki shi yasa galibi ina ana karantar da mutane ana so su ce la ilaha illallah tauhidur rububiyya ake fara koya musu su gane akwai fa Allah mai sarrafa dare da rana shi ke yin daren nan shi ke yin ranan nan sannan kuma mutum ya kalli kanshi ya ga halittarsa ya kalli dan jinjirin gidansa da aka halitta kowa nan in ya tuna lokacin da yake yaro ya kalli san da yake yanzu sai ya ga kaman ba shi bane haka ne ko ba haka bane to mutum in ya sa kan wannan tunanin a rai yana kallon shi to wannan abun da ka gani na kyakkyawan tsarinsa kyakkyawan halittarsa kyakkyawan yanda yake tasarrufa kyakkyawan tadabbur nashi da yake gudanar da abubuwa wannan sai sa mai hankali sai ya shaida ya yadda cewa lalle ba abun bauta da gaskiya sai Allah saboda ya kalli halittu ya kalli abin da ake yi ya kalli shine nan wa bade wa ayatihi da abubuwan ban sha'awa na alamomi na ayoyi da ake nuna wa mutum wala ilaha illallahul ahadus samad babu abun bautawa da gaskiya sai Allah tabaraka wa ta'ala wanda shine abun nufi da bukata kowa wurin Allah yake zuwa Allah bai neman komai wurin wani nam e gaskiya wa subhanallahi wa bihamdihi saboda haka muna tasbihi ga Allah muna gode ma Allah tabaaraka wa ta'ala Allah ya khalqi gurgudan yawan halittunsa gaba daya muna masa tasbihi muna godewa dan mu ma mu samu mu shiga cikin wadancan baye wa subhanallahi wa bihamdihi adad khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midad kalimatihi duk wannan an mana ne dan mu ma mu samu mu shiga cikin wadancan baya dan haka muna gode ma Allah tabaraka wa ta'ala adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi muna kira zuwa ga ƴan uwa kowa ya kokari ya iya wannan tasbihin a irin wannan tsarin saboda shi kadai ne mutum zai yi tasbihin da ya kai kololuwa ta kowane bangare ya hada shi yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wata rana yaga iyalinsa tana zaune tun da safe an yi sallar asuba bata kwanta ba har ya tafi wani wuri ya je ya dawo ya tarar da ita a kai tana ta yi yace har yanzu kina nan kina ta yi tace ina nan ina ta yi ya rasulullah yace to bari in ga maka wasu kalmomi wanda idan kika fade su ko ko ni na fade su so uku waɗannan kalmomi guda hudu duk wanda ya fade su so uku a ran nan ba wanda ya kai shi yawan tasbihi kuma sun fi duk abin da kika faɗi tun daga lokacin da kike faɗin nan har yanzu kice subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi ki faɗi wannan saboda haka wannan bai kamata a ce wani bai iya shi ba sannan ga wancan da muka faɗi ran nan cewa Mu'az bin Jabal shi yazo bada labarakallahu dan waye je nemo mana hadisin nan ya hada mana wannan ilmi ne babba abinda mallam bashir ya faɗi ranan nan naji dadin abun nan matuka yace shi yana ganin abinda ya sa Mu'az bin Jabal ya tsaya sai ya ce subhanallahi wa bihamdihi so 7000 da muka faɗi ranan baya zuwa wajen annabi aka ce me yasa baka zuwa da sassafe yace yana zama ne sai ya ce subhanallahi wa bihamdihi so 7000 annabi ya ce mashi ga abin da zai gaya mashi ya ce yana ganin saboda Mu'az bin Jabal kaga wannan bincike ne mai kyau ya ce dama shi ya rawaito wancan hadisi da aka ce kalimatani khafifatani ala lisan kalmomi guda biyu masu sauki harshe ya faɗa taqilatani fil mizan masu sa ma'auni yayi nauyi ya cika habibatani ila rahman sannan kuma mai rahama na son su subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim to shi yasa tunda shine malamin abun bari ya zo na ya rika yi so 7000 saboda muhimmancin su sai annabi ya ce to bari in ga ma wasu kalmomi da zaka rika fadi wanda in ka fade su so daya su duk sun fi wannan so 7000 din kace la ilaha illallah adada ridahu la ilaha illallah zinata arshihi la ilaha illallah adada malaikatihi لا إله إلا الله عدد خلقه لا إله إلا الله ملء سماواته لا إله إلا الله ملء أرضه لا إله إلا الله ملء ما بينهما إذا قفدوا أنن دسم شوانا نيوا تاقوا أنن كلمة يتاكيك على الجدداء ينزو أنن زيقا قريم إذا هرمنا بأبو مهمنشي بيكما تاتيواني بيهي وننبا sannan Ibn al-Qayyim bin rahimahullahu ta'ala yazo cikin wabil sayyib yace idan ka tashi da safe ko yamma kayi kokari kayi wani salati wanda zai game ma ko ina ta bangare yace kace subhanallahi adada ma khalaqa fis samaa subhanallahi adada ma khalaqa fil ardi subhanallahi adadan ma baina dhalik subhanallahi adada ma huwa khaliq sai kace alhamdulillahi mithla dhalika Allahu akbar la ilaha illa Allah mithla dhalika Allahu akbar mithla dhalika la hawla wa la quwwata illa billah mithla dhalika idan kai wannan ka tare ko ina wani ya koma yace a ka tsara kace ka dau wancan alhamdulillahi adada ma khalaqa Allah alhamdulillahi mil'a ma khalaqa Allah alhamdulillahi عدد ما في السماوات والأرض الحمد لله عدد ما أحصى كتابه الحمد لله عدد كل شيء لا إله إلا الحمد لله من كل شيء سنن بان حكنيش وسبحان الله مثلهن إذن كي حكا كاقا ما دوب بانجرن ناكي أبن تو كاقا ونن يلا دقا چكين غاية أهمية دي كما تمتون يدو من فباب وطا إبادة دزا أي ودن دتا كي ودن ناوو دو سورة إبادو لي دا أكي دن أسام ودن نني سيسا أكتش إن تتاشي رانا بكتش سبحان الله ما بكتش الحمد لله ما بكتش الله أكبر توي سلا ناسلا ركابي سبو دكا كفي تباكو بي بدي أباك وني شتكت كي سولي سبو دكا سامو كسامو كتترو كسامو ونننن ناكا جماع كنغ هيرا muje mu zauna ko mu ta labari ba wani amfani wallahi agogon nan in ka tsaye da shi ma naka ka tsaye da ba gane wa wannan sani yanzu agogo akwai abin da zai tsaye da shi dai da tafiya to duk tafiyar nan fa da yake yi da kwanakin mu ne suke wucewa duk sanda kaga an yi awa daya to kawai an saftar awa daya ne daga cikin lokacin da aka ba mu yabna adam alayka an ta'lam wa ta'taqid أن كل ما مر عليك ساعة أو يوم أو أسبوع أو شهر أو سنة فعليك أن تعلم وتعتقد أن لبنة من لبنات حياتك قد مرت تلوك تند أواق يتوجي كو كيف أنا دا كو كيف ساتي دا كو كيف وتا دا كو كيف شكرا دا أبن دا أكي سوك سني كو كي سني شيني ونجي شكل لا يوم تنياوتي هر أبدا بزيدا أولا kaga wannan ranar ta yau da ta wuce ba za ta ƙara dawowa ba ila kiyamin sa'a kuma lokacin mu ne shi yasa aka ce in safiya ta yace ya ibn adam alayka an ta'lam wannan anni amuru alayka wa lan arja ilayka abadan idan safiya ta fito alfijir ya fito a ce to dan adam igtanim minni yi kokari ka ci moriya ta ka amfana da wannan lokacin fa inni amuru alayka domin zan wuce walan arja ilayka abadan kuma in na wuce bazan dawo har abada yau din nan ta faɗa ka dan haka in kaga agogo ya wuce an yi awa daya ko ka tsai da naka ne ka tsayar da za a tambayi wasu karfe nawa za ka ga wannan awa ɗayan da ka tare ta kace ka tare kaddara za ka yi wayo agogo yanzu a ce karfe 8 sai kai ka je ka dawo da shi karfe 7 ka ce saboda kai wayo wani ya gani ya ce karfe 7 naka ne kamar da haka ko ko duk agogon duniya ya dawo karfe 7 to kai to naka ne haka in ka hulakanta lokacin kai wuce a banza naka ne ka ciyar a banza in wani ya ganka ya tsaida ka ko ya tadda kai kana karatu ya tsaida ka yayi ma asara ya cuce ka ne ma da yanzu ya tsaida ka ba kai wannan abun ba domin ba zai dawo ma da wannan lokacin da aka rasa ba in kudi ne sai ya biya ka in kudi ne sai ka samu wasu kaddara haka ne mallam bai koyi fito mallam sani yanzu kai asaran 100,000 inda ranka bai yiwa wata ranka samu 200 in wani ya zo ya ma dalilin ka rasa 100,000 bai yiwa wani ya maka dalilin ka samu miliyan ɗaya ma wata ran to wa zai ma dalilin da zai dawo ma da jiya ka ga man duk duniya wanda in yayi ma asara ya sai dalilin kai asaran awa 24 zai mai doma da ita zai yiwu to saboda haka wannan shine abinda mutum zai riƙa kallo asarar lokaci da mutum yake yi sun ce asara abinda ake ce ma asara ba asarar kuɗi ba, ba asarar dukiya ba, ba ita ce asara ba, asarar lokaci, asarar kwanakinka da kai asara, ita ce asarar da ba a kwabe mata, in ta wuce ta wuce kenan. An gama magana asara ya fito ko? Sau da haka mutum ya riga kokari duk lokacin sai samu ya cusa wani abu a ciki, duk lokacin da mutum ya kokari ya cusa wani abu a ciki, kada ya zama ya wuce mutum a banza. To nan shi ne الذي لا شريك له في ربوبيته وأن الله تبارك وتعالى بيد أبو كنت علي أزمان سرب ولا شبيه له في أفعاله سننبا واندي كما دع الله وجن أي كتاي كتلسا وأن أبو نسنني أيوكا الله تبارك وتعالى باب ميين إرن سباب مي كمسو ولا في صفاته هكذا وجن صفوف سبا واندي كما دشي ولا في ذاته balle kuma cikin zatin sa, shi yasa kasancewar ba wanda yake kama da shi a zatin sa ma shi yasa ba wanda yake kama da shi wajen aiki, tunda ba zatin shi iri daya ba. Yanzu misali ko a nan duniya idan ka zo kaga aikin ka tafila, misali kaga yanda take babbake itace, ko ka shiga daji kaga yanda toran giwa yake tura itace, kai daga ganin aikin baka gane cewa mai aikin nan ba wasa ba tare da shi, in ka zo ka kwatanta shi kaga zomo shi kuma zomo, malan sani ka rubu da ni. Idan ka je daji kaga itace an babballa su a ranka, wanda kake kawo waye wannan aikin, kana kawo zomo? Na'am. In ka zo yanzu kaga katon gini an babbalce shi, jiya ka wuce kaga gidan sama lafiya lau, ko kaga itatuwa a tsaitsaye, ka dawo washe gari da safe kannan su duk an kwantar da su, ko ginin nan an rushe shi an baje shi tsaf, saboda Allah kana iya kawo a ranka kace dan Adam ne ya rusa shi daga je zuwa yanzu. Na'am. Sai kai tunanin wani abu ne ya rusa abun nan wanda ba irin shi daya da dan Adam ba, haka ne ko? To kallon wannan aikin shi yasa ka gano mai aikin nan ba dan Adam bane, ba irin aikin dan Adam bane. Akwai abin da zaka gani kace wannan aikin ba dan Adam ya yi shi ba, saboda mamakin yanda aikin ya faru. Ya fito ko? To kaga in kaga katabila aka ce ita ce sai wannan aikin, kana mamaki? Saboda me kasa baka mamaki? Saboda ba irin ta daya da dan Adam ba, haka ne ko? Kun dan gane misali ne kawai muke so in bada, wallahi masallallahu ala. Saboda haka aikace aikacen nan da muke gani da saukar da ruwan sama da fitar da tsirai da wannan, yana sa in muka kalle sosai mu gano lalle mai aikin nan bai da kama da mu. In ba haka ba wannan aikin ba zai yi ba. Sannan mu gane mai aikin nan arzikin da yake da shi bai kama da mu, domin in ba haka ba ba mai arzikin nan ba wanda zai ruwan sama, ko baka yadda ba? Ehe, to yi gaskiya ne kuma Allah ya taimake ka tun kana karami kana da tunani mai kyau game da wannan, kuma duk rububiyya ce ta kawo shi. Kun ji maganar da ya fi? Yace shi tun yana karami yake tunani idan aka yi shuka aka yi rami kaga za a sa sungumi, in kara ma mai da kawai a sa sungumi ko? A sa sungumi a sara ai sara, kuma sai an samu sungumin ma mai kyau, ba a ɗauko ɗan gajere wanda zai riƙa yin rami mara zurfi, sai a samu mai tsawo wanda in an sara ana zuwa wajen sa abin da aka yi mara, za ka ga mai gida ya ce wannan sungumin bai yi ba. Ku yara ne ana koya muku, idan aka ja ka sawo sungumin da bai yi kyau sai ce wannan sungumin ba zai biya bukata ba, har tsawon kotar sai an kalla daidai da yadda za a yi wajen yin shi a daidaita da ƙari da ruwan ƙarfen, ruwan ƙarfen nan sai an daidaita shi yadda in an sara zai rika sara, kuma saran ta zama iri ɗaya tunda daidai tsawon shi aunawa ake tuntuni, suna da hikima da suke aunawa. Saboda haka wanda aka ba yana sarawa, duk da cewa wani lokaci wanda ƙarfin shi bai kai ba yana sara yakan bambanta da wanda ƙarfin sa ya kai in zai sara, tunda gurgudan ƙarfin mutum da yake sara gurgudan yanda zai sara da rami. To amma ana yin sa ramin ya zama bai ɗaya ko? to shine yace in an sa shukar nan a wannan ramin a zuba kai kawai diba kake baka watsa in ka diba kawai ka rika zubawa ciki kana diba kana ba kai ka saita ta ba kai kai komi ba sannan kuma ka bi ka taki da nauyin ka take ta da ƙarfi ka take amma zuwa bayan kwana uku ko zuwa lokacin da Allah ya danganta ga yanayin me aka shuka to idan lokaci yayi sai ka ganshi a yadda yake mai mara karfin nan mara kai aka bulala ko aka bulala to da ka idan aka take sai ka ga in aka dauki waɗannan ƴan kwanaki abin nan gashi nan in ya bullo ya hudo kasan nan ya bullo in ka je ka taba shi ka ji ba karfi amma Allah da ikon sa ya fasa kasa ya fito sannan kuma da yake haka Allah yake so ba a ce to in zai fita yi kasa ba sai a ce a sama zai bullo kai ka saita shi ka ce wannan bari ka saita shi da in ya fashe sama zai zo ko ku abun nan bane amma dukkan su ba wanda zai zo yi kasa sai su yo sama su bullo kuma su fasa kasan nan da yadda suke wannan abun nan ba su da karfi ba su da abun nan dinnan sai su huda kasa su fito wannan daga wannan Allah sani ya ce daga wannan kada yayi sa mutun ya gawo wannan ɗaya ne daga cikin badai ya sunayi yadda yake kyawawan aikinsa da yake aikatawa kai wannan abu yayi wannan misali da kai yayi kyau kwarai Allah ka taimake mu saboda haka wannan shine mu'min da da kalimatihi wa la ilaha illa Allah babu abun bautawa da gaskiya sai shi al-ahadus samad wanda Allah tabaraka wa ta'ala shine makadaici kuma shine abun nufi da bukata kowa shi yake nema wurin sa bai nema wurin kowa alladhi la sharika lahu fi rububiyyatihi wanda kuma Allah bai da abokin hadaka wajen zaman sa rabbu duk wani abu nashi ne ko wani yayi ƙarya ya ce ni da shi ne ƙarya ne da can kafin ka zo fa kuma radda baka nan fa saboda haka shi kada yake da abun nan cikin rububiyyatihi wala shabiha lahu fi af'alihi sannan babu wanda yake kama da shi wajen aikace-aikacen sa yana yin aiki ba mai yin irin wannan aikin wala fi sifatihi haka a sifofinsa ma ba wanda yake kama da shi wala fi dhatihi haka a zatinsa ma kuma kasancewar dama ba ma wanda yake kama da shi a zati shi yasa yake da sifofin da ba mai irin su wallahu akbar dan haka Allah shine mafi girma muna girmama Allah tabaraka wa ta'ala adada ma ahata bihi ilmu id adadin inda ilimin sa ya sani ashe ko ba iyaka muna girmama Allah muna fadin wannan kalma Allahu akbar adada ma ahata bihi ilmuhu adadin abinda ilimin sa yake waye ashe ko bai da iyaka wajara bihi qalamuhu kuma abinda alqalamin sa ya rubuta kai iyaka ga abinda alqalamin sa ya rubuta ba shi da iyaka wa nafadha fi hukmihi min jami'i bariyatihi da abinda wa nafadha fihi hukmuhu kuma zuwa inda hukuncin sa ya kai na cikin dukkan halittun su akwai inda bai kai ba babu saboda haka muna yin wannan kabbara muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya ansa mana ita wala haula wala quwwata illa billah babu wani wayo babu ƙarfi sai ga Allah tabaraka wa ta'ala tafwidu abdun wannan muna fadin wannan muna cewa la haula wala quwwa wannan sallamawa ce irin ta wani bawa bawa sallamawa ce ta bawa ko baiwa bawan nan wanda yake la yamliku li nafsihi darran wala nafa'a wanda bai iya mallaka ma kansa wani cuta ko amfani muna sallama ma Allah tabaraka wa ta'ala sallamawa irin ta bayi waɗanda ba su iya kawo ma kansa wani amfani ko cuta wala nafa'an wala mautan wala hayatan wala nushura sallamawa irin ta bayi waɗanda sun sani ba su iya mallaka ma kansu amfani ko cuta ba su iya kashe kansu ba su mallaka ma kansu mutuwa ko rayuwa wala nushuran ko tashi duka wannan suna yi ne ko ana yi ne da izinin Allah tabaraka wa ta'ala bal huwa billahi wa ila Allahi fi mabadi amrihi wa nihayatihi waɗannan abubuwa gaba ɗayansu ana sallama su ne zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala fi mabadi amrihi a farkon al'amarinsa wani hayatihi da ƙarshen al'amari gaba ɗaya duk bawa yana sallama ma Allah da waɗannan wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu jama'an yace kuma muna shaida babu abun bautawa da gaskiya sai Allah tabaraka wa ta'ala Allah shi kadai ne ba shi da abokin tarayya wala sahibata lahu Allah ba shi da mata bai aure ba wala walada lahu kuma bai haifa ba kuma ba haife shi ba wala kufu alahu babu wata halitta da take kama da Allah tabaraka wa ta'ala dan haka bai da tamka ba wani da za a ce tamkashi ne ga Allah ta ce yayi kama da Allah ta kowane fanni bai yi kama da shi ba wajen halitta wajen zatin sa ba a yi kama da shi ba wajen sifofin sa ba a yi kama da shi ba wajen aikin sa tabaraka wa ta'ala alladhi huwa kama athna ala nafsihi wanda Allah tabaraka wa ta'ala yana nan kamar yanda yayi bi kansa wa fawqa ma yuthna alayhi ahad kuma yuthni alayhi ahad min jami'i bariyatihi kuma Allah ya huce duk yadda wani daga cikin halitta zai yabe shi Allah ya huce haka shi yasa duk yaban da mutun zai yi duk yanda mutun zai jinjina ba Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya huce haka tabaraka wa ta'ala wa ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma na shaida lalle annabi muhammad alayhi afdalu salatu wa taslim bawan sa ne kuma manzon sa ne wa aminahu ala wahyihi kuma sannan shine amintaccen sa ga wahayin sa annabi Allah ya amince wa manzon Allah shi yasa ya aiko shi da alqur'ani shi yasa ya aiko shi da wahayi ya kawo mana wa khairiyatihi min bariyatihi kuma shine zababben sa a halitta sa gaba daya shi yasa annabi ya fi kowa daga cikin halitta Allah tabaraka wa ta'ala wa safirihi bainahu wa baina ibadihi kuma shine ambassador dan sakon sa tsakanin shi da bayin sa Allah baya magana da bayin sa kai tsaye amma yana gaya masa sako ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa hujjatihi ala khalqihi kuma shine hujja ta Allah kan halittun sa ranar lahira ba wanda zai zo a ce me yasa ba kai daidai ba yace kawai ban san haka ba yace ba aiko manzon Allah ba a hujja tabbatatta ta tabbatar Allah ya aiko manzon Allah da haka manzon Allah shine hujja kan kurin Allah kan bayi an tambayi bayi me yasa ba ku yi ba za su ce ba aiko da manzon Allah ba ga manzon Allah nan aiko kuma yi mana bayani akan shi sai dai mun ki ya fito so da haka wannan shine abin nan din su da haka an tabbatar da wannan arsalahu bil huda Allah tabaraka wa ta'ala ya aiko wannan manzon nashi da shari'a wa dinil haqq sannan kuma da addini na gaskiya bayyana yadai sa'a tsakanin kafin tashin alkiyama an aiko shi ya gaya mana gaskiya ya bayyana mana gaskiya kafin tashin alkiyama ya zo dan kada mutum sai ta zo ya ce bai sani ba kuma a bayyana mana fa tashin kiyaman nan ga irin yanda take ga tsoro ahwal ga halayen da za a samu kai ahwal ka kiyama ta hada su ga firgici ga matakai daban-daban aka aiko annabi ya bayyana mana waɗannan kafin ranan da za ta zo mu rude mu rasa inda za mu saka mu ce ba mu san haka ba to da aka aiko shi bashiran wa nadhiran kun gani eh mu masu imani bishara in kun bi duk wannan firgicin za a ce antum min fazi yawmi idhin aminu ku kam daga wannan firgicin malam ku kun kubuta su ko wadancan wanda ba su bi ba basiran sai zama nadiran shi kuma idan mai masu gargadi imam masu laifi gargadi ga matsayin ku in ba ku bi ba wada'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira sannan kuma ya aiko shi yana mai kira wato zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala da izinin sa wa sirajan muniran ya zama kaman fitila ne mai haske fitila ce mai haske arsalahu ala hini fataratin min ar-rusul an aiko shi a lokacin da aka dauki lokaci ba manzanni daga tsakanin sa zuwa annabi Isa akwai shekaru da dama wanda aka yi aka sanna aka aiko an yanke duniya ta shiga cikin masifa ta shiga cikin duhu ta shiga cikin auga rayuwa ta wauta rayuwa ta rashin hankali an rude duniya tana bandam-bandam tana tambal-tambal ko ta ina ta rikice ba abun da ke gudana sai hamadiya sai rashin hankali sai rudani Allah tabaraka wa ta'ala ya aiko shi wa tumusid minas subuli sannan duk hanyoyi sun share daga zuwa ga Allah duk hanyar da za ta kai zuwa ga Allah sannan an damalmalata wa durusun minal kutubi sannan littattafan da aka saukar an manta da su ba amma maganan wasu littattafai na sama wal kufru qad tamarat naruhu kafirci a wannan lokacin wutarsa ta kunno ta ko ina ko ta ina sai aka ce daga nan wa tatayarat fil afaqi shiraruhu sannan kuma asasannin duniya ko ina tantsatsin kafirci ne duk inda ka bi lokacin tantsatsin kafirci ne saboda wa qad istawjaba ahlul ardi an yahilla bihimul iqa wanda a lokacin duk mutanen da ke kan duniya ya cancanci azaba ta sauko musu saboda in mutane suka bar addini suka bar bautar Allah suka koma yadda suka ga dama suke to su jira azaba ba ma wai laifuka duka ba ku diba nan hadisi cewa idan mutane suka koma suka dauki cin riba ba komi ba suka dauki zina ba komi ba to su jira sauka azaba saboda duk lokacin da mutane suka yi tawaye ga Allah suka zo suka juya baya to su jira to lokacin da kafin ayi koma zuwa Allah duniya ta kai ga wannan hali azaba ta kusa sauka wa qad nazara al-jabbar tabaaraka wa ta'ala ilayhim fa maqatahu a lokacin Allah ya kalli ma bayin sa gaba daya ya kisu ya ji haushin su a wannan lokacin arabuhum wa ajamuhum da larabawan da wanda ba larabawa ba gaba daya illa baqaya min ahli alkitab a lokacin sai dai yan kadan da suka rage daga cikin ma'abota littafi masu rulli tattafan su sannan kun ga a ce duniya ta kusa halaka sai Allah ya aiko manzon Allah saboda haka duk duniya gaba daya da yan adam da aljanu da komi har sauran halittu itatuwa ne da kowa sun amfana da aiko manzon Allah shi yasa za ku ga na gaya muku wani littafi da muka karanta can hajatul bashariyya bi risalati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam buƙatar da ɗan adam ke da ita wajen aiko manzon Allah in ka tafi har ɗan adam din har wanda ba ɗan adam ba aljanu har halittu sauran halittu dabbobi ne tsuntsaye ne kwari ne ita kanta ƙasa doron ƙasa ya amfana da aiko manzon Allah domin lokacin da aka aiko shi duniya ta cancanci a halakata sai ba halaka ta ba aka aiko da manzon Allah dalilin shi ne ba halaka ta kowa bai amfana ba wai amfana ya fito ko to wannan shi ne abu saboda haka wannan shi ne babban abin da ya kamata mu lura da shi kuma mu rika ji a ranmu cewa Allah ya gama mana komi tun da ya aiko mana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi alqur'ani kuma mu ya zabo mu ya sa mu cikin al'umman mafificin halitta saboda haka muka zama mafificiyar al'umma ta dalilin an ba aiko mana mafificin halitta an aiko mafifici daga cikin mala'iku ya kawo mana sako shi ne Jibril alaihi salam ya sauko mafificin littafi a cikin din littattafan sama sannan ya zo ya ba al'umman da suke bin mafificin halitta to don haka kuwa za mu yi mafificiyar rayuwa bi izinin lahi a nan duniya da lahira in mun bi wannan sako da aka ba mu ya fito? Shi ne wannan ya fito ko to wannan shine abin da aka ce aka tarar da mutane wa qad istanada ai kullu qaumin ila zulmi a zulmi ara'ihim a lokacin ko wadanne mutane sun jingina tunanin su akan dukkan ra'ayoyin su duhu ra'ayin su duhu ne dulum amma akan wannan suka dogara wa hakamu ala Allah subhanahu wa ta'ala bima qalatihim al-batila wa hawa'ihim suka koma suna hukunci ga Allah tabaaraka wa ta'ala da maganganun su wadanda suke na shirme na ƙarya wanda ba su sani ba a ha'ihim da ra'ayoyin su walailul kufri mudlahimun zulamuhu a lokacin nan daren kafirci yayi duhu dulum yayi masa wasali ne dan saukin karanta saboda kalman baguwa ce ko mudlahimun in an ce mudlahimun dare ake kwatantawa in dare yayi dare dulum duhu dulum shine dare dare mai duhu na arai abin nan ba wannan shadidun qatamuhu wanda lokacin duhun sa yayi tsanani qatam asalin zulmu kenan duhu duhu yayi tsanani saboda yake shadidun qatamuhu wanda daren yayi duhu dulum shi ma maimaitawa kusan akai wasabilul haqqi afiyatun atharuhu sannan kuma hanyar gaskiya an riga amma goge sawunta masun bace idan aka ce afiyatun a nan wurin fa daga ce afiya na can lafiya ne ba afa nan afa asar afai asar shi ne a zama sawun abu ma ya bace da abu yana tafiya da sawu kaga sawun to yanzu an bi sawun ma an goge dan haka nan abinda muke so mu gane hanyar gaskiya a lokacin sawun ta ma an batar da shi an share shi shi ne afiyatun matmusatun alamuhu an goge duk wata alama ta gaskiya fa falaka Allah subhanahu ana nan ko Allah tabaaraka wa ta'ala mun gode ma sai Allah tabaaraka wa ta'ala ya bullo da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bullo da asubancin manzon Allah ya wayi gari sallallahu alaihi wa sallam aka budo mana da bi Muhammadin aka budo mana mi subhal iman ta dalilin manzon Allah sai aka fito mana da safiya muka gagari ya koma tangaram ta dalilin aiko manzon Allah aka ba mu asuban mu imani kenan gari ya koma da yayi duhun can baki kirin sai muka gagari ya koma sha haske yayi kyau kamar yanda ka san dai safiya ta yi da kana cikin duhu yanzu asuba ta yi akai sallah asuba zaka gagari yayi wani sha da ana cikin kamar wannan duhun sai Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kawai yana hullowa sai fitar da wannan dukan duk da ake magana shine muke kal abin nan ba fa ba annabi ya haska duniya sallallahu alaihi wasallam hatta mala al afafa nura har sai da ya cika sasannin duniya gaba daya da haske ko ta ina wa la bihi shamsar risalati fi hanajis zulmi sannan bayan haka nan aka hasko ta dalilin shi aka hudo da ranan manzanci fi hanajis zulmi daga cikin abun nan duhu dulum hanajis shi ma duhunnai ne duhunnai duhun duhu 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 hawan hawa da ake da shi daga nan sai ga hasken manzanci ya hudo wannan dukan ya bullo hanajis az-zulm sirajan muniran ya fito yana fitila mai haske fa hada bihi min ad-dalala dan haka Allah tabaaraka wa ta'ala ya shiryar da mutane daga bata ta dalilin manzon Allah da mutane na cikin bata bata wulul badulum aka shiryar da su yanzu zuwa ga shiriya ta dalilin manzon Allah wa allama bihi min al-jahala sannan bayan haka nan ya sanar da mutane suka san abu suka gane suka yi ilimi aka fitar da su daga jahilci ta dalilin manzon Allah wa bassara bihi min al-ama sannan aka zo ga makafi mutane na cikin makamta ta dalilin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam aka bude makafin idanu yanzu suka bude wa arshada bihi min al-ghayy sannan aka shiryar da mutane daga halaka suka gano ga hanya daidai wa kassara bihi ay ba'da al-qilla bayan da mutane na karancin talauci suna cikin masifan talauci imma na duniya imma talaucin rashin sanin Allah ba masifar da ta kai mutun yau bai san Allah ba ta tafi kowace masifa duk abinda mutun ya tara a duniya amma kuma bai san Allah ba wannan ba masifar da ta kai wannan masifa saboda haka manzon Allah da aka aiko shi ya sa mutane da suna fama da karancin abu yanzu aka yawaita musu suka samu arziki in ma duniyawi ne aka kalla mutanen Madina lokacin abinda za su ci ma matsala ne amma da manzon Allah ya zo Madina daga nan amfanin gonan su ma ya lullunku ba iyaka suka rasa yadda za su yi da arzikin gona ba a lokacin da ba su da komi wa azabihi ba'da zilla sannan bayan haka nan ya daga mutane suka buwaya suka daukaka bayan da an kaskanta su ku duba da Larabawa kafin zuwan manzon Allah makiyaya ne raƙuma suke ba su da komi ba su da abun nan makiyaya raƙuma babu abun nan da aka aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da suka rika ajazi nariya a kofar gida ba sa taba ba su damu da ita ba wani daga cikin sabansa da ya mutu sai da aka zo da diga ake hako zinariyar da ya tara ko mata damai ba babban abu ma gata da yawan ko mata damai ba da diga ake ballowa to aka gani wanda suke cikin raƙumi cikin daji wasu ma ba sa ma zama gari ma sun koma dajin kwata-kwata aka zo aka ba su arzikin zinariya wannan zinariyan nan har sai da wani ya mutu a gidan sai da aka zo da diga ana bambarowa kuma ko yanzu nan mun karanta a cikin wancan littafin rihla ila daril akhira a yanzu haka malamin yace akwai manyan duwatsu a Makka har yanzu wanda duwatsun zinariya ne sun kewaye ta ne kawai da waya radda suke son zinariya su diba ko su tura waje sai dai su je da abin diba ko su daftara ko su dai dai da suke so duwatsun kirka zinariya ce yace har yanzu tana nan kuma shi ya je wurin ya gani ta karanta yana nan cikin rihlatul khulud na Dr. Mustafa Murad to ba wannan arzikin manzo Allah bane saka su wanda suke cikin wancan da an ba su wadannan abubuwan yanzu a wannan lokacin ya fito saboda haka wa kassara bihi ba'da al-qilla wa 'azza bihi ba'da al-dhilla wa aghna bihi ba'da al-'aila ya wadatar da mutane ta dalilin manzon Allah bayan da can sun zauna cikin talauci da yunwa da rashi wastanqadha bihi min al-halaka sannan kuma ya tsirar da mutane ta dalilin manzon Allah duniya ta tsira gaba ɗaya ba ma musulmi ba fa kadai duniya gaba ɗaya ta tsira daga halaka ne ta dalilin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, domin da duniya ta kai kololu waccan canta a halakata, amma da aka aiko shi aka ce a akwai bai, har sai da aka tsokanai ma aka tsokano halakan ma bayan waccan, tunda ya je tsawai suka jajjefe shi suka faffasa masa kai suka zuzzu aka zubar da jini, aka ce ga mala'ikan dutse nan bai taba sauka duniya ba sai yanzu ta dalilin ka, yanzu ya sauko, in kana so a halaka su gaba daya to ka ba da umurni, ana jira shine mala'ikan duwatsu ya dauki duwatsun nan ya gugurge kowa a rugurguza duniyar nan, yace Allah ka shirye da mutane na ba su sani ba, dalilin mu ma da har muka zo nan kenan, wannan akwai abin da ya wuce wannan, mutane sun cancanci halaka tun tuni, amma ta dalilin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duniya take tsaye, domin inda ya roki Allah a yadda aka yi wancan abin da Allah ya halaka tun daga mala'ikan jifa ma ya zo, amma ya ce Allah kada ai mana haka ya lisu ya fito ku ce sallallahu alaihi wasallam, saboda haka wannan shine babban abu ya fito gashi nan an zo sun halaka, saboda haka aka halaka aka kyale su, wa fataha bihi ayunan umiya idanu makafi, Allah tabaraka wa ta'ala ya bude waɗannan idanun daga makamta suka koma suna gani, wa adhanan summa, sannan da kunnuwa waɗanda suke kuramin kunnuwa aka bude su suka koma suna ji, yanzu ta dalilin manzon Allah, wa quluban ghulfa, sannan da zukata waɗanda suke kulle ba alkhairi ciki aka bude su aka ce su ce la ilaha illallah, alkhairin farko ya shiga cikin zukata, sannan bayan haka nan aka aiko shi da Qur'ani wanda yake haka zukata, yanzu kun ce la ilaha illallah kun ce Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, to an bude zukata, to ga abin da zai rika haska zukatan nan, ku karanta littafin Allah Al-Qur'ani ya koyar ya karantar, sabban sa suka koyar suka karantar, bayan Allah suka ci gaba da yi tun daga wancan lokacin har yanzu, bayan Allah makaranta Al-Qur'ani kullun so suke yi, bayan su wasu ma su iya, haka ne ko ta, saboda haka wannan babban abu ne, fa ballagha ar-risala, saboda haka ya isar da manzanci kuma yanda aka aike shi, wa addal amana, sannan ya bada amana, amanan da Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi ya bada amanan nan yanda ya cancanta, bai ci amana ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya isar da sako yadda ake so, kuma har sai da ya tsaya gaban al'umma ya ce na isar da sako al'umma na kirki nagari, a wancan lokacin suka wakilce mu suka ce ya Allah ka isar, gaskiya manzon Allah ka isar, ya ce to Allah kai man shaida, inda ƙarya ne da Allah ya ƙaryata shi tun lokacin, inda ƙarya ne da su kansu waɗannan sun ce baka isar ba, dan haka a samu wani a yau ko a samu wasu a yau, wasu kungiya su rika faɗin wasu maganganu ko su kinturo wasu aikace-aikace suna yi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi su ba ko bai ce a yi ba, wannan su suka sa kansu kawai, amma dai na wata jayayya a kyale kowa ya abin da yake so, amma mai zan gaskiya san akwai gaskiya, ya san gaskiya daban kuma ƙarya daban, ya fito ko, to da haka wannan shi ne abin nan ɗinsa, ya yi waɗannan ayyuka ya isar da sako wa nasaha al-umma, kuma ya yi ma wannan al'umma nasiha, ya yi masu adalci, ya gaya masu gaskiya, duk abin da zai amfane mu a duniyanmu da lahiranmu na alkhairi manzon Allah sai da ya gaya mana shi, duk abin da zai cuce mu a duniyanmu da lahiranmu manzon Allah ya gaya mana shi, saboda haka nasaha na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annabi ya yi mana kuma wa ansafa, nasaha wa ansafa, annabi ya yi nasiha kuma ya yi adalci, ya gaya mana gaskiya, wanda ya so ya rifa man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur, wa kashafa al-ghumma, sannan kuma ya bude duk wani duhu, duk wani halaka da ake yi ya bude, shi yasa ma muke da littafi a ce kashful ghumma, kashful ghumma, duk gashi nan littafai ne an yi su, Imam Lalika yayi littafin sai ya ce kashful ghumma, wancan malamin da na manta sunan shi yayi littafin sai ya ce shi kuma abin nan bai ce kashful ghumma, duk gasu nan an yi bayanin su, an bayanin dan haka bakin ciki annabi yayi maganin sa, ya faɗi hanyoyin bakin ciki har littafi ke akwai, za ga malamai sun rubuta, ya zo ya ce ga ma kalmomin da wanda ke bakin cikin zai rika karantawa, in yau ya faɗo ma kana damuwa, in yau wani abu ya faɗo ma kana damuwa, ya ce karanta waɗannan kalmomin su ne maganin bakin ciki, karanta su, la ilaha illallahu al'azimul halim, la ilaha illallahu rabbul arshil azim, la ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim, yace karanta su in bakin ciki ya dame ka, to menene ya rage kina, ba abin da ya rage, masifa bakin ciki yana cikin masifa, ya koma wa nuri ya ce ga abu guda tara idan ka rike su ko kika rike su kana yawan karanta su kai maganin damuwa ta duniya kai maganin ta lahira ba wanda zai kiyaye su sanne ya samu wannan jaraba Allahumma inni a'udhu bika min alhammi wal ghammi wal hazani wal ajazi wal kasali wal bukhli wal jubni wa dal'i daini ko wa galabati daini wa qahri rijal yace duk wannan aka tsare shi daga waɗannan abun ya fita daga cikin damuwa ta duniya ya fita daga ita ta lahira to me ya rage kuma sai dai mun kibi sai dai mun yi ya bada wannan ya bayyana mana waɗannan abubuwa gaba daya kashfal ghumma wajahada fillahi haqqa jihadihi sannan kuma yayi jihadi saboda Allah iyakar jihadi har sai da abun nan manzon Allah ya fita ya koki da kanshi wanda shine jagora a yakin nan wajen yaki kala daidai wajen 27 sallallahu alaihi wasallam ya bar sahabbansa sai da suka fita ya koki sama da 100 da wani abu na bayan sa suka zo suka yi ta ya koki sai da aka yi ya koki sama da 200 da wani abu dan saboda tabbatar da wannan addini sun bar gidajensu sun bar ƴaƴansu sun bar matansu sun bar dukiyarsu sun bar garinsu sun bar ƙasarsu akwai waɗanda suka mutu ba a san inda suka mutu ba har yau ba wanda zai san ina suka mutu duk sun bar waɗannan ne ko sun yi wannan dan su tabbatar da wannan babban hanya da manzon Allah ya ba su akai dan su taimaki wannan addini sannan yau a samu wasu kuma su ta zagin waɗannan sannan a ce duniya ta zauna lafiya abadan rayuwa to da haka aka suka yi sun yi wannan aiki sun yi tabbatar yayi kuma ya bar baya su kuma na baya sun yi masu cewa shi innahu abtar sun gane ƙaryarsu laysa huwa bi abtar innama hum autar su ne waɗanda suke abtar inna shani'aka huwa al abtar wa abada Allah hatta atahu al yaqin min rabbi haka ya dinga bauta Allah ya dinga bauta Allah har mutuwa ta zo masa daga ubangijinsa tabaraka wa ta'ala kuma da yazo aka zo mutuwa aka ce ko dai a baka ka ci gaba da zama nan gidan yace a ar-rafiqul a'la ya ci can ya zaba an gama aiki abinda aka aiko shi ya isar da sako to me zai tsaya ya naki wannan gidan inda wannan gidan mai daraja ne wani babban gida ne abun son a zauna da Allah bai karbi manzon Allah ba da bai raba shi da gidan ba kuma in shi ne bai sani ba da wannan gidan ne babba tunda shi ne mafi soyuwa wajen halitta a cikin halitta gaba daya wurin Allah da wannan gidan ne na gaske da ya zaba mai nan ganin kauyau manzon Allah bai gidan nan zababbin Allah ba sa gidan nan sannan manzon Allah shine mafificin halitta aka bashi zabi ina kake so ya daga hannu yace ar-rafiqul a'la kuma aka yadda haka aka zaban mai san ba a ce a kai ne baka gani ba nan ne wannan zai nuna mana wannan gidan ba komai ce kawai kai aikin da zai taimake ka ne a ciki ka dage kai abin da ya cancanta dan ka tafi can ka hadu da manzon Allah da ya zabi mana wancan gidan har cewa ya ana faratukum ni ne marigayinku kaman ka ce salafukum annabi ya bar wannan gidan yayi gaba ya je can dan ya shirya mana masauki a mafificin gida to babban masifan mutun ya je ga masaukin an shirya ga wurin sauka an shirya ga wurin kwana an shirya ga abinci ga kwacciare ga komi da komi na ci a sha a ji dadi kai ko ni ko ke ya zama an kore mu shine babban masifa ya fito to wannan shine dan haka mu kiyayi sabawa manzon Allah mu kiyayi kin ko rikon sa kai na kashi ga wannan littafin da wannan addinin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yazo da shi mu rike shi da kyau kuma duk inda zamu shiga kada mu ji kunyan cewa wai mu faɗi ce mu ce mu musulmai ne ka je wani wuri kana tsari ka amma gane kai musulmi ne duk inda na shiga ko ka shiga ko kika shiga ana muslim aw ana muslima mabiyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kulaka ba wani abu bane babu ne na kasa ba na daraja ne ma wanda bai samu ba ma shine yake ko in ya shiga cikin yaran mata wannan kalmar ni na rasa inda suka samu ta ko ni yasu malam sani me ma'anar su waito ai kalmar ko ni yasu mutum ya shiga uku kenan ko kalmar damuwa ce ko to duk wanda ya wayi gari ba cikin musulunci yake ba ba mabiyin manzon Allah bane shi, bai san Qur'ani ba, shi ne ya shiga koni yar ko a sani ko a gane ko ba gane ba, kuma la'akari da wancan ko menene shi a duniya, ko me mallaka, inda shi ba musulmi bane, bai iya Qur'ani ba, ba mabiyin manzon Allah yake ba, bai wa manzon Allah salati, bai cikin mabiyan manzon Allah, wallahi shi ne ya shiga koni yar. Idan Allah ya taimake shi kafin ya shiga babban koni yasu, to ya tuba ya musulunta ya dawo kan wannan hanya, to shikenan, kuma wanda ya imani ya aiki na kwarai, fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atin hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima, to wanda ya samu wannan shi kuma ya dawo ya samu babban rabo kenan, da can ya shiga cikin gabar halaka. Wa kuntum ala shafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha, da can duniya ta riga ta dunguma gaba daya, halittu sun dunguma gaba daya, har sun zama ala shafa hufra, sun zo bakin gadan rami, rami ne mai bala'in zurfi, kuma zaftarawa yake, da ka zo bakin ramin zai zaftara da kai, to da al'umma sun riga sun dawo bakin gaban rami, za su zaftara, fa an qadahumullah bi muhammadin kum bi risalati muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Allah ya kubutar da mu ta dalilin aiko manzon Allah dai, saboda haka wanda ya bar wannan hanya, ai kaga shi ya koma gaban ne, kawai ya ce an ja shi, an ja shi daga gaban, an ja shi kamar yanda ya ce ni kwatankwaci na gare ku, kamar mutane ne da suka hura wuta, kwari suka yi cincurundo za su zo su rika fada a cikin mutan nan, ana tare su ana tare su, amma suna ta fada a cikin mutan nan, to kwatankwaci na da ku kenan, ga wuta an kunna, nazo na kama madaurin wandan ku ta baya, ina ja kuko kuna ta tsalle sai kun shiga cikin mutan nan, kuna ta tsalle, to naka wanda ya ban manzon Allah, ai kaga kai sai shi yana so ya fada cikin wancan ramin ne, ya fito ko ku kalli mukaddiman nan, na ga muku tana da gaya ta ahammiya, za ta girgiza ma zuciya kai tunanin lallai ka gode ma Allah da Allah ya sa kana cikin mabiyan manzon Allah alaihi abdullahi salatu wataslim, ya fito ko, saboda haka aka zo aka ce wa rafa'a, ai na ne ma, ai wa kashafa wajahada fillahi wa abada Allah, ai hatta atahu al-yaqin min rabbih wa sharaha Allah lahu sadrahu, Allah tabaaraka wa ta'ala ya buda masa kirjinsa, shine alam nashrah laka sadrak wa rafa'na laka dhikrak wa rafa'a lahu dhikrahu, kaga jinan wada anhu wizrahu, sannan kuma duk wani abu da mutane, duk wani nauyi dake kan manzo Allah aka dauke masa shi, waja'ala dhillata wasighara ala man khalafa amrahu, sannan Allah tabaaraka wata'ala ya sanya wulakanci da kaskanci ga duk wanda ya saba ma umarnin manzon Allah, kamar yadda na fadi, wanda duk ya saba ma manzon Allah, ya kibin manzon Allah, ya yi imani da shi, ya kirke wannan littafin da yazo da shi, yayi watsi da sunnan manzon Allah, ya shiga halin ya maso na abun ni ɗaya su, ya shiga wannan halin, wa qasama bi hayatihi fi kitabihi al-mubin, wa aqsama bi hayatihi, sannan kuma ya rantsuwa da rayuwar manzon Allah, la umruka innahum la fi sakratihim ya'mahu, sai rantsi da rayuwar manzon Allah, ya rantsi da hal rayuwar manzon, akwai wasu abubuwa da yawa da ya rantsuwa da su duk saboda manzon Allah, dan a nuna girman fi kitabihil mubin, alittafin sa mai girma wanda yake bayyananne, wa qarana, kuma bayan nan ga wata daraja, wa qarana ismahu bismihi, sannan ya hada sunansa da sunan manzon Allah, Allah tabaraka wa ta'ala ya hada sunansa da sunan manzon Allah, akwai inda in ka zo shiga ko in ka zo aikatawa ko in ka zo sanarwa, in dai baka hada sunan nan da Allah da manzon Allah ba, da an ji za a ji ka zo da bakon abu, ai na ne, ai bismihi, fa idza zukira ai zukira ma'ahu, in aka ambaci Allah sai an ambato manzon Allah, kaman me, kama fil khutabi, kaman wajen khutuba, wanda zai khutuba da yazo sai ya ce alhamdulillah, ya gama ya ce ashhadu an la ilaha illallah, sai me, wa ashhadu anna muhammadar rasulullah, in aka yi kuduba ba ai wannan ba, har yanzu ba ta cika ba, ya fito wat tashahhud, idan ka zo tahiya ashhadu an la ilaha illallah, ka kai ka ce wa ashhadu anna muhammadan rasulullah, sai kai wannan, haka nan an zo shiga kalmar shahada, ya zai sai an yi in mutum yazo yace ashhadu an la ilaha illallah sai ka ce masa yace wa ashhadu anna muhammadar rasulullah haka ne wata azi wadin kiran sallah ba yace ashhadu an la ilaha illallah sai kuma an koma wa ashhadu anna muhammadar rasulullah sai an yi su ana yin kiran sallah aka yanke daya kadi ya zaka ce kiran sallah bai cika ba ya fito wala yasihhu khutbah dan haka babu wata khutba da za a yi a ce ta yi kyau wala tashahhudin ko shaidat kalmar shahada ashhadu an la ilaha illallah da ake wajen musulunta ko wajen tahiyya ko kai a takaita ma ita tahiyya ma ba sunan kalmar ta dauka ba duk inda ka zo kana karatun tahiyya cikin littattafan hadisi aka ce wat tashahhud ko a fiqhu aka ce wat tashahhud ya ke nufi wannan tahiyyar da ake at-tahiyyatu lillahi at-tahiyyatu salawatu tayyibatu lillah in ka koma ka kai kance sai ka ce wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasul da aka zo sai aka dunkule ma wannan aikin gaba daya aka ce at-tashahhud ko ba ka bane ba sunan da kenan ba ba tahiyya sunanta ba dan akwai at-tahiyyat ne mu suke ji ba tahiyya amma asalin ta al-tadabbur at-tashahhud to saboda haka sai ka hado da sunan shi sannan zai tsaka ta tafi in kaukai taka da bancan wanda ba ita yake koyarwa kuma shi manzon Allah shi koyar da at-tashahhud ne in ba haka kai ba ba ta yi ba kayo taka ne daban sai ka dau abinka kuma sai gidanku at-tashahhud wannan kenan saboda haka wala tashahhuda wala adhan babu tahiyya babu kiran sallah wala salatan babu wata sallah hatta yashhadu annahu sai an yi yashhadu annahu abduhu wa rasuluhu shahadatul yaqin sai mutun yayi wannan ya sai babu abun bauta da gaskiya sai Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne manzon sa ne shahadatul yaqin kuma shaida ta mutun bai shakka ya yarda fa sallallahu wa malaikatuhu وأنبياؤه ورسله وجميع خلقه عليه dan haka Allah tabaaraka wa ta'ala da mala'ikunsa da sauran annabawansa da manzanninsa da dukkan halittu sai da suka yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salati shi yasa hawani yace ka samu kace Allahumma salli ala Muhammad wa ala ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi adada khalqika warida nafsika wa zinata arshika wa midada kalimatika domin duk waɗannan halittu su ma sun yi tasbihi sun girmama sun san manzon Allah sun darajanta manzon Allah sun yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salati annasin qur'ani aka ce inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna ala an-nabi sai aka ce ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima wannan umarnin abinda muke iya yi ne aka ce mana da ba za mu iya ba za a samu ba dan haka kenan kowa ana neman shi manzon Allah salati sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam kama arrafna billah kuma yanda shi ko manzon Allah ya sanar da mu Allah wa hadana ilaihi ya shiryar da mu zuwa ga Allah wa sallama tasliman kaseera wannan shine gaba daya ta mukaddiman shi amma ba a duko bayan haka na'am a kwana na shekara to ya kace wannan fara za a tsaye haka yi ya kwana na kai to a kwana daga ana son a kwana mu tsaya amma ba ga insha Allah ta'ala in kaddara muna so a fahimci mukaddimar mai ta kanta nan nan ma wani aiki ne babba da yace amma ba'dun ya bugo aiki sosai a ciki muna fata Allah ka taimake mu mu tsaya nan naktabi bi hala na'am shi waye za ko dan waye ce yanzu aka kira shi a waya aka gaya masa wani kanan su an kashe shi yanzu nan na fata Allah tabaraka wa ta'ala ya ji kanshi wannan musiba Allah ka ba mu mafita gare ta da sarkin sunayen ka wadan halimu ba ana dai abubuwa ga wasu mutane ga can ma wajen wani can cikin Sokoto an ce an kashe mutane da yawa Allah tabaraka wa ta'ala ya ji kansu ya gafarta musu dangin su muna fata Allah ya ba su hakuri kuma Allah ya kare mu daga wannan Allah ka ba mu mafita wannan jarabawa babba ce Allah ka ba mu mafita da zargin sunayen Allah ta fi bihana na subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk allahumma ya rabbi ya arhamar rahimin
ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اختم لنا بخير اللهم اختم لنا بخير اللهم اختم لنا بخير اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة إلهنا ومولانا إله كل شيء لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.